sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen Hausa da Sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar To shugaban Amurka Donald Trump ya ce lallai zai tunkari shugaban Russia Vladimir Putin kan katsa London din da ake zargin Russia da yi a zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016 wanda dan haka ne ma aka kafa kwamitin bincike kwamitin da Trump ke watsi da shi a matsayin bita da kullun siyasa Ina ganin wannan al'amari yayi illa ga kasar mu a cewar Trump a wani taron manema labarai tun a Burtaniya Bayan ganawarsa da Prime Minister Burtaniya Theresa May, ya kara da cewa wannan yayi matukar illa ga dangantakar mu da Russia. Ina ganin akwai damar kulla kyakkyawar dangantaka da Russia da kuma yuwar hulɗa mai kyau da shugaba Putin. Ina fatan haka. Trump ya ce bai ma sa ran al'amarin zai zo da sauki idan ya tunkari Putin kan wannan batun. Ya nuna cewa Putin zai ci gaba da musuntawa ne kawai. Ban tsammanin zai ce eh na aikata. Ko buku gane ba a cewar Trump ya kara da cewa bana tsammanin tuhumar da zan yi ma Putin za ta haifar da kwatankwacin abin da ya faru din nan bayan tuhumar Perry Mason wato inda aka ga saukin ansa laifi to amma fa sanin gaiba sai Allah inji Trump mutane akalla 6 ne suka mutu ciki har da maharabiyar a wasu hare-hare biyu a ji asabar daura da fadar shugaban kasar Somalia a Mogadishu babban birnin kasar a cewar shaidu a cewar waɗanda abin ya faru a gaban nasu wato wata mota ce ta sheko a guje ta tarwatse a wani wurin duba ababen hawa daura da lambun shakatawar nan na Peace Garden wanda wuri ne na gwamnati daga nan kuma sai aka shiga musayar wuta tsakanin jami'an tsaro da yan bindigar rahotanni na nuna cewa jami'an tsaro sun yi matukar fafatawa da yan bindigar har sai da suka murkushe su rahotannin da aka fara samu na nuna cewa duka mutane 6 ne suka mutu wato da wani sojan gwamnati da kuma yan bindigar 5 to karfa a sha'afa ana shan labarin ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Jiya Lahadi shugaban Amurka Donald Trump ya kama hanyar zuwa Helsinki don wata muhimmiyar ganawa da shugaban Russia Vladimir Putin bayan ya bar kasashe ta kurorin Amurka na kawancin NATO ciki har da Burtaniya a kuje kuma cikin damuwar yadda za su bulluma wannan shugaba na Amurka wanda babu ruwansa da kara ko kauda kai irin na diplomasiya Bayan wani fito na fitan da aka yi a Brussels inda shugaba Trump ya zargi kasashen Turai da rashin biyan kasansu na karo-karen NATO ya kuma nuna cewa Amurka na iya ficewa daga kungiyar matukar sauran kasashen ba su himmantu wajen biyan kasansu ba wannan ya sa wasu jami'an kasashen na Turai sun ce lokaci ya fayi da za a fara tunanin kafa wata kungiyar tsaro baya ga NATO Prime Minister Haiti ya yi murabus jiya Asabar bayan da aka shafi kwanaki ana zanga-zanga kan shirin gwamnatinsa na ƙara kuɗin mai. Jack Guy Lafontaine ya sanar da majalisar wakilan Haiti cewa na miƙa takardar yin murabus ina ga shugaban ƙasa sannan ya kuma tabbatar ma ƴan majalisar cewa shugaban ƙasa ya fi amince da murabus din nasa. Kasar Haiti dai ta kasance cikin rudu tun a makon jiya bayan da gwamnati ta bayar da sanarwar shirin ƙara kuɗin man fetur da kuma kadanzar da dai diesel Jami'an Palestina sun ce kasar Isra'ila da mayakan Palestina da ke Gaza sun ci yarjejeniyar tsagaita wuta jiya Asabar yarjejeniyar ta biyo bayan faskarar da tashin hankali ya tsakanin su ta yadda Palestinawa ke ta harba rokoki kan Isra'ila ita kuma Isra'ilar ta yi ta kai hare-hare waɗanda rabon a ga masu irin munins a Gazar tun a yakin shekara ta 2014 Falisɗinawa sama da 100 ne suka mutu a wannan tashin hankalin tun bayan da aka fara zanga-zangar a ranar 30 ga watan Maris. Shugaban Eritrea ya isa ƙasar Habasha a ci gaba da ɗaukar matakan kawo ƙarshen fafatawar da ƙasashen biyu suka kwashe shekaru 20 suna yi. Ana kyautata zaton Azeas Afroiki zai yi kwanaki uku a ƙasar ta Habasha, inda zai sake buɗe ofishin jakadancin ƙasar ta Eritrea a birnin Addis Ababa na ƙasar ta Habasha a gobe Litini, sannan kuma ya ziyarci wani babban kamfani inda akwai rukunonin shakatawa baya ga wajen cinikayya. A makon jiya ne shi ma Prime Minister Habasha ya kai ziyara a Eritrea. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro ba, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Yayin da ake ci gaba da yekuwa na saka yaya makaranta musamman iya mata, wata matsala da ke neman hana ruwa gudu shine matan da suka rungumi aikin malanta masu aure ne kuma suna auren manya, saboda haka ba sa zuwa karkara. Saboda haka kuma sai aka fuskanci cinkoson malamai a birane musamman mata, yayin da ake karancin malamai a karkara. Wannan batu yana daga cikin matsaloli da mai martaba sarkin Kazina Alhaji Abdul Mumin Kabir Usman yayi magana a kansu bara a bikin sallah kan hanyoyi da suka kamata a bi domin sake farfado da ilimi. Kusan shekara bayan wannan jawabi, har yanzu muna ganin tasirin sa.
Makarantun primary ba da da'a, ba karatun, gashi an yi yawa. Magana wasanni ba inda za ka je ka ga filin wasa. Amma lokacin mu kowa ya tuna har gudu irin gudun da ake da kwai cikin cokali da gudun buhu, abubuwa ga suna na motsa jiki. Amma yanzu ba ai karatun, ba ai uwa ko uba a kashe kuɗi a kai dan yaro ya karatu, amma sai ya dawo MC ba komi cikin kanshi. To wannan mataki ne sosai na maido da tsaihin malamai. Za ka ga yanzu gyara ya zo can wanda za ka ɗauko, ko yanzu ba NCE mun ba da shawara tuni lokacin marigayi Umaru Musa, masu koyawa su zama 'yan university, NCE holders, diploma. To sai aka zo yanzu an kashe teachers colleges. Yosha za ka je ka koya ma yaro kai abinda baka iya ba, shi malami sai koyi masa dalaje, ma'ana hanyoyin da ake koya ma yaro. Sai ka yi lesson plan, ka kai ma haidu masa ya ɗi ba ya yadda kana a baka ok ka je ka kama koyawa. To wannan babu, sai aka waye gari masu koya ma 'ya'yanmu, daga matar minista, matar commissioner, matar director, matar wasishi, su ake kaiwa. In ka je makaranta sai ka iske da cikin inuwa, ana ba yaro nono, ana magana a adashe, ana saƙa, yara na cikin yashi suna ta wasa, suna ta jeheje, ba komi ba, kowa masu kalli ba. To wannan mun gode, a sa ido kuma a tabbatar da an maido malamai na gaskiya. Dama na gaskiyar nan duk malamin da ni mun sani mu ne shaida, tunda su suka koya mu. A jarraba wannan a gani, ilimi na primary shi ne ilimi. Duk al'ummar da ba su da ilimin primary school, kuma kyan shi an je can sama za ka ga ya lalace. Shi ne foundation. To kuma aka ce ka maido da tsaihin malamai. Mu Hausa muna sha da tsohuwar zuma ake magani, to wannan ka dauko magani na gyaran ilimi na primary school shi muka rasa da muna makaranta tutsan ma primary school boarding yanzu dai ba boarding lokacin boarding mu uku ne duka sannan tutsan ma kankiya na mace gude uku idan dan dutsen ma yayin turanci ko yayin rubutu da balon hashi yaro na yanzu wanda ya gama university bai iya wannan rubutun bai iya wannan turancin saboda ni mun sami malamai masu kishi masu da'a masu koya da'a ga yaro ko kana so ko ba ka lokacin mu na yi mai unguwa sai kira dan aji in ba shi kashi dan ajin mu fa na unguwa na yi monitor an gani gudu ake ina ga mala to yanzu ba wannan malami zai taba yaro ko yarin ya sai ga uwa ko uba ya dauko taba ya za a buge mala ba daidai ba ne wanda malami an fa kawo shi don ya sa ma ɗanka abin da kai ba ka iya sa mashi in banda godiya me za ka yi mashi to lokacin mu so Allah ya kai shi daraba kori da Ahmad ba wani haya zuna da rai Suleiman Isa mai addu'a suna nan su suka koya mamu kuma hanyarsu suna nan kuma hanyarsu ana yi ta su to wannan matakin da ka ɗauka shi ne daidai
duk da cewa matsalar malamai musamman mata waɗanda mai martaba ya zancen su a jawabin nan da ya gabata watakil matsala ce da ta shafi jihar Katsina dalilin sa ya kawo muku wannan batu shine cewa wani bawan Allah a jihar Kebbi Habibu Adamu Argungu ya koka kan rashin koyawa yara karatu duk da cewa akwai malamai wadatattu a jihar musamman dai a makarantar da ƴaƴansa suke zuwa kamar yadda ya shaida wakilin sashen Hausa Maryam Atu Muhammad
akwai malamai isassu sosai waɗanda suke a nan cikin misali kamar makarantar da take kusa gare ni dan saboda nan ne ƴaƴana suke ina da ƴaƴa wajen guda biyu makarantar Tudun Wada ake ce mata Tudun Wada Primary School saboda ni kaina nan na kare makaranta din nan na kare ta tun 1980 wannan makaranta din nan na kare to saboda haka ina da ƴaƴa biyu daga ciki saboda haka ina bibiyar wannan abu din in gani saboda ni na san dadin ilimi saboda bisa gare shi nake ci nake sha kuma nake tarbiyar da ƴaƴana saboda haka idan na tambaye su sai ce balabi ba shigo ba sa'annan ya kasance da cewa
a matsayin ka na mai ilimi ka je ka binciko ga cewa lalle malamin bai shigo bane ko ko babu malami
na je dan naji har abin ya kawo wani sabani da shi hidima sadin wanda yake yana ganin kamar yana cin dunduniya din su ko kuma yana cin dogadogan su game da wannan bai kamata a ce ina masa wani shishigi ba to shi yasa na kai koke ga ita gwamnatin jiha zuwa ga commissioner ilimi domin su zo su binciki wannan malaman malaman idan suka ji an ce shi commissioner ilimi zai zo zagaye to sai aka iska makaranta ta cika tabbal amma idan ya bayya ya wuce shikenan sai kowa ya wace malami ba su shiga har dai su mata don mata sun fi zuwa kawai illa kansu je su yi zaune bayan cin datu da gwabe a so musu masa ayyuka ba abin da suke ba su karantar da ƴaƴanmu gaskiya muna kira daga gwamnatin jiha don Allah don Annabi ta shigo ga wannan al'amarin domin gaskiya mu abin ƴaƴanmu sun ci baya sosai ba su samu karatu ba su samu darasi ko daya a sati ba su samu darasi idan ma Allah ya sa suka zo suka samu darasi daya ga sati to wallahi an yi sa'a
to ko kai bincike ka gano da cewa suna da wannan ilimin da ya kamata ya cancanta su karantar da yara
to alhakikanin gaskiya a kasarin malaman nan wasu ba su da wannan ilimin wanda za su je su karantar da yaya ba su da shi wasu ma certificate din su da ake ganin kamar da cewa wasu sun je sun yi karatun NCE ko sun yi karatun tun daga farko na secondary sun ba su da shi ba kwararru bane wanda ma suke ake ganin su a kwararrun to su ne suke dan shiga daga cikin aji su ne suke dan local lissafi ko su dauki English to amma daga cikin su gudu da ma English din ma bai isa shi ba su kware ba ko lissafi din irin wannan haka saboda haka muna son shi ma duk da haka na ita gwamnatin jiha ta bidi ta zo ta tantance malamai zaka iske malamai mata suna cikin gidajen su zaka iske ga makaranta daya kana samun mace fiye da 50 amma cikin 50 din nan da wuya ka iske mace biyar ko goma sun zo cikin makaranta din sai an ce ma lokacin albashi yayi zaka ga malamai din duka su gabaɗin su sun hito ko kuma an ce lokacin da za su zo malamai za a zo a yi binciken malamai ko kuma a yi musu wani verification sannan lokacin zaka iske ko wace mace din ta riga ta hito matabba kai tsammani tana an sa albashi ba ranan nan aka ce verification za a yi za a gane ta
to kira kake wa ita ma'aikatar ilimi ko ita gwamnatin jihar Kebbi
eh to yana kira ga gwamnatin jihar Kebbi alhaƙiƙanin gaskiya irin wannan koke da talakawa sauka kawo mu muna fafutuka ne akan gwagwarmaya akan talakawa jin koken talakawa to ita magwanta kuma tunda abin da take ganin kungiyoyi ne wanda muke da ta wanda ake kira kungiyar mara talaka muna yin abu ne muna bi daki daki ga kowane sashi domin mu ga cewa lallai abubuwan nan koken nan talaka suka kamu da mu kuma mun isar da shi ga gwamnati
jin koken ke da wuya na zanta da sakatariyar ilimi ta karamar hukumar mulki ta Argungu Hajiya Hafsat Ibrahim Tuni ita kuma ga abin da take cewa
gaskiya zan tabbatar miki wallahi har ma wani lokaci ga irin nature ta mutun dan adam wallahi ina tausaya ma wasu malamai mata saboda ganin irin yadda suke tsaye wallahi suna aiki babu wasa malamai makaranta mahi yawanci in kika bincika primary school wallahi komai sammakon da kin kai kina iske malamai cike da makaranta primary schools ina zuwa inspection ina sammako ina zuwa ina iske sannan wallahi bakin gurgurdon ayyukan da suke tsaye suna yi wallahi ban san gaskiya ko za a ce akwai wani abin da za a rena musu ba akwai introduction da an kai na wani sabon lesson plan a sai lesson plan abin yana dan da nauyi amma wallahi sai ke ga yadda malaman nan mata ka kokarin cewa a dai ba su ilimi yadda za su koyar da wannan abu saboda su samu su yi aiki da shi ga azuzuwansu so gaskiya ko akwai ban sani ba ki da wasu wurare amma dai gurgurdo ni da inda na ziyarta gaskiya ban samu wannan matsala ba gaskiya malamai suna mata suna zuwa wurin aiki
duk da haka mai girma ES ko wani kira zake wa su waɗannan malaman da aka zaton cewa ba su zuwa karantar da yare da ya kamata ko kuma wasu karantar da yare da ya kamata
shi ala kullu halin yana da kyau ayi jan kunni saboda an ce gyara kayanka ba zai zama sauke mu raba ba sannan duk abin da kaka yi an ce in an hada maka in kunne ya ji jiki ya tsira to ke ga malamai yana da kyau su sani cewa yara hu amana ce gare su amana ce an ka ba mu kaman mai kiyo ne an dauki yaran mutane an baka dan ka kula da su amana suke gare ka idan ka ci amana su baka shiga ka karanta she su ba wallahi ko albashin nan da kaka an sa ba zai maka albarka ba shi yasa sai ki ga wasu suna ta abin nan aiki shekara da shekaru ana sa albashi ba ganin inda abin kai wallahi saboda cutarwa ne ga wanda kaka shi jagoranta to yaran nan na tabbata miki da cewa duk wanda ya basu ba tare da yayi musu abin da ya kamata ba wallahi Allah zai bi musu hakkin su saboda haka malamai su sani cewa yara amana ce gare su tamkaddiyan cikin mu suke malami matsayin uba yake ko uwa ga yara saboda duk kina gani duk abin da kai ma yaro makaranta in ya tafi gida ko uwayen shi na kokarin juya mishi wannan ra'ayi ba zai yadda ba zai ce a ai ni haka malam yace mini ko haka malama ta ce mini saboda haka ina kira ga malamai don Allah su kiyaye su ci gaba da kokari da jajircewa bisa ga aikin su kowa inda kake na a wurin aikin ka babu reni ga aiki teaching is a profession ba za a ce teaching is not a profession ba wallahi teaching is a profession dan ga mu nan mun ga wanda sun ka kai har wata matsaya kuma daga teaching sun ka fara sannu saboda basu cuci yaran nan da suka karanta suwa ba Allah ya taimake su sun yi gaba mu duka nan wallahi daga classroom teachers mun ka fara tun farko tun primary har secondary har aka kai ga inda ake saboda haka shi dai abin da zai ma malamai jan kunne don Allah su ci gaba da kokari da shiga azuzuwansu da karantar da yaran su da rikon amana
Hajiya Hafsat Ibrahim Tuni sakatariyar ilimi ta karamar hukumar mulki ta Argungu kenan Maryam Ato Muhammad Muryan Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
Har yanzu dai muna ci gaba da kawo muku fadakarwa kan muhimmancin ilimi musamman na diya mata. Masana suna jan kunnen kada a danganta ilimi da samun aiki. Ilimi a taswira ce ta rayuwa in ji masana. Ga nasihar wasu uwaye kan wannan batu kamar yadda suka shaida wakilin sashin Hausa Iliya Kure.
Sunana Amina Zailani. Ilimin ƴaƴa mata yana da amfani ko don wajen tarbiyyantar da yaranta da mutanen da suke tare a gida ma gaba ɗaya idan tana da ilimi. Mutanen da suke tare da ita gaba ɗaya za su ilmanta da iliminta da wanda ma suke unguwanni gaba ɗaya duka za su ilmanta da iliminta kuma yaran da za ta haifa za ta tarbiyyantar da su yanda ya kamata za su bambanta da wanda maman su ba ta da ilimi
Assalamu alaikum sunana Fatima Ali muhimmancin mata akan ilimi yana da amfani sosai saboda idan kai ba mu mace ilimi to ka ba mu kaman al'umma ne gabaki ɗaya ilimi idan mace ta aure ta haihu wa'annan ƴaƴan nata duk wani mu'amala wani harka da mutane idan kana da ilimi zaka koya ma yaranka gaskiya bacin da bata samu ilimi ba akwai matsaloli sosai saboda yaranta ba za su samu tarbiyya ba shi mijinta kanshi ma tarbiyyan shi zai zama dagagge saboda idan mace tana da ilimi to hatta mijinta ma shi ma yana da ilimi al'umma na kusa da su su ma za su samu ilimi saboda haka ina roƙon iyayenmu maza da mata su ba wa mata ƴanci yara su je su yi karatu don kana da yara mata yara 20 ne a cikin gida ka samu wata guda biyu haka ka cire a cikin ƴaƴanka ka cire mata guda biyu haka ka ba su ilimi ka gani yaya za su amfana a community ku kai kanka idan ka ba mu yara mata na ilimi guda biyu to kai kanka a gidanka sai ka ga canji yaran kai kanka da ka sa su a makarantar za ka ga canji iyalanka za su ga canji kuma ƴan uwa gaba ɗaya ma akwai canji na rayuwa saboda ilimin da suka amfana ci.
Jafar Musa, ilimi ya mace shine ilimi domin idan ya mace daya ta ilmanta to kamar an ilmantar da wannan yanki ne kawai gaba ɗayan shi saboda idan ba ilimin nan matsalolin da ake samu shi ya ja mana da wannan fitina mun san ne zamu saka mu yanzu ga abin lokaci a guri lokacin da muke da zamu yin ba mai ba yanzu ko ga lokacin yana ta san makuya dalilin ku kuya shine idan aka ce ku kana neman naira 10 kafin ka same ta wallahi za ka samu naira 1000 to aka ce ba mai wannan kokari ba sai da gashi yanzu abubuwan yanzu mata ne suke mutuwa wallahi da rashin karatu shine ya jawo wannan bala'i kuma mu tsofaffi ne lokacin da zamu karatun mu an kai mu wajen makarantar allo ne ni yanzu wajen magana addini alhamdulillah amma wajen magana boko yanzu jika na ne kike koyar da ni kike kuwa mun karatu da rubutu jika na kuma ai shekara 11 saboda na yi dole ne kawai duk inda na hawa su karatu kuma na ban musu ma wasiya kar a bar da ba ilimi wani ilimi na zamani dan dan shi ilimin muhammadiya a cikin ilimin zamani a za a same shi saboda haka shi sa muka yi mun yi da gaske kuma yanzu wannan tani da ake yi wannan aikin kullum muna zaune da mutane ne muna ga musu illan abin da aka baro a baya lalle kuwa
baba kamar shekarunka nawa yanzu
ne shekara 70
kana gani kamar akwai rawa da gwamnati za ta iya taka wurin kawo cigaban ilimin ƴaƴa mata
to za ta kawo amma ita gwamnati tana faɗa ta ba ta cikawa ne ta da matsala ne in ta faɗa abu yau sai a shekara ba a yi ba ko kuma a shekara wance ma ta faɗa ta fita gwamnatin ba ta yi ba shi ne matsalar mu kawai da ita a gwamnati amma wallahi za ta tsaya ita ne ma ke da iko ita take da iko ta yi ta ilmantar da ƴaƴa mata domin ana ƙara musu ƙarfi ne yanzu dai mu je mun yadda su yi kuma za su yi in Allah ya yarda.
Sunana Jinadi Shaku daga Kubau. Muhimmancin ilimin mata ƴaƴa mata shine musamman kaman mu mata idan mun yi aure wani lokaci yaro ba sai lallai daga makaranta kawai zai koya ba in ya dawo gida za ka iya sa shi a hanya don gobe ya koma ya sani bayan haka kuma in an zo an same ka da zancen makaranta ba za ka iya kai musu ko kuma ka ce makaranta ba kyau ba mun san makaranta yana da kyau shi yasa muke ce yana da kyau ƴaƴa mata su yi karatu.
Sakataren harkokin ilimi a ƙaramar hukumar Bakori a jihar Katsina ya yaba wa gwamnatin jihar kan irin matakai da take ɗauka ta fuskar ilimi. Sakatare Alhaji Sanusi Yusuf Tsiga ya bayyana haka ne a wata tattaunawa da ya da wakilin sashin Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa.
Alhamdulillah wannan tambaya ta zo kan gaba saboda tabbas wannan gwamnati gudunmawar da take bamu akan bangaren ciyar da ilimi gaba gaskiya sai dai san barka duk bangarorin da ya kamata to gwamnatin nan tana tabawa tun daga bangaren malamai bangaren kayan aiki da bangaren gyaran makarantu.
Wannan karamar hukuma taka ta Bakori wadda kake jagorantar wannan sashe na harkokin ilimin ta. Jumlar makarantu na aka farfado da su ko kuma in ce aka gyara a halin yanzu.
Jumlar makarantu yanzu guda 30 ne aka gyara. Wannan an gyara su tabbas wasu an gama wasu kuma ana kan yi.
Wani irin tasiri kake ganin wannan daga daraja ko kuma in ce gyaran makarantu zai yi ma musamman makarantun primary a wannan karamar hukuma ta Bakori?
Wannan tasirin ma ai yana da yawa gaskiya. Domin ko yau na ziyarci da ni da team din mu management muka je full inspection a wasu makarantu kamar makarantar primary ta Kwantagwaran mun je mun tabbatar da ga gyaran nan an yi. akwai sitting arrangement da komai kuma ga malamai kowa na bakin iyayen shi kuma akwai enrollment mai kyau saboda iyaye sun yi bayanin cewa sun karfafa sakamakon irin yanda gwamnati ta nuna masu cewa ta damu da su duk da sun kasance a lungu so akwai duk irin wannan abubuwa da muke samun cikakken bayanai akan su sakamakon shiga lungunan da muke yi muna ganin makarantun nan muna ganin halin da malamai ke ciki muna ganin yanda suke yin aiki da kuma irin gudunmawar da iyaye ke bada wajen turo yaran su makaranta da SBMC gudunmawar da take bada da PTA gudunmawar da take bada akan irin yaya malaman su kansu ke aiki tare da samun yalwato haɗin kai gaba ɗaya domin saboda haka wannan yake jawo su ma suna karfafa wajen turo yaran su makaranta da kuma kewayawa ma su ga ita makarantar wani hali take ciki wa ya malaman ke aiki wani irin gudunmawa za su bayar domin ci gaban wannan ilimi so tabbas wannan gyare-gyare gaskiya yana tasiri kwarai da gaske ya ma canza alƙibla ilimi gaskiya
to idan muka koma ta bangaren kayakin aiki wani bayani zaka mai sauraro
kayan aiki babu da matsala gaskiya yanzu haka muna da abubuwan duk da ake bukata a makarantun primary babu abin da bamu da
irin waɗannan kayakin aiki kamar menene da menene
kamar su alli kamar su littattafan rubutu kamar su littattafan karatu da sauransu duk waɗannan abubuwan da ake nema su cardboard paper su BB ruler su duka waɗannan abubuwa ba abinda bamu da shi
to wannan duk kuka saye su
gwamnatin jiha Katsina ta bamu kuma bayan wannan duk da muke da waɗannan abubuwa yanzu haka ga table na an kawo wanda zamu tafi cikin wannan satin mu saki an so su
to kari
e kari so gaskiya bamu da matsala
waɗannan hanyoyi kuke bi na rarraba waɗannan kayaki a waɗannan makarantu musamman na primary a lunguna da sako na ita wannan karamar hukuma
eh abinda muke gaskiya muna dako list din makarantun mu mai la'akari da yawan azuzuwan su yawan malaman su yawan yaran da suke da shi to shine muke raba waɗannan kaya objectively bisa adalci so we don't have any problem on this
wace do kana nufin yanayin makaranta yanayin irin kayan da za a ba makaranta kenan
yes yanayin makaranta yanayin irin kayan da za
wasu makarantu naji kamar suna magana cewa zaka ga malami yana da littafai amma su ɗaliban ba su da littafan kamar irin a ce malami ya ce ɗalibai ku buɗo shafi na kaza za mu yi karatu a cikin shi ya gaskiya wannan al'amari
wannan matsalar takamu dai ba daidai
wato ta zama tarihi ku duk ba ku da wannan matsala kenan
ku duk tarihi ba mu da wannan matsala gaskiya
to bangaren walwalan ma'aikata wato Hausawa na cewa da ruwan ciki ake janin rijiya to ya yanayin biyan haƙoƙin malaman yake
ba mu da matsala domin wannan an yi anhuwan da ruwan cikin an jawo rijiya ya ma fito waje gaskiya an gani domin ban manta ba a tafiyar da aka yi baya an ɗauki lokaci malamai babu promotion duk wasu abubuwa na kyautatawa gaskiya an samu rauni a nan waje da amma yanzu wannan gwamnati tunda ta zo ta fidda ta sa aka sorting out duk wani malami da ya qualify for promotion da shekarar da ya kamata a yi mashi kuma an yi kuma sun ansa kuma suna godiya akan wannan
yanzu kana so ka ce mun kenan ana ƙarin girman malamai da duk wani haƙƙin su akan kare kenan
da gaske sosai ma
to yanzu kai yaushe rabban da a yi maka ƙarin girma
yo ai shekarar da na cancanci a yi mani a bara an yi
ba to baka tsallake ba
ban tsallake ba
kuma ana biyan irin waɗannan kuɗaɗen a turanci abinda ake cewa arrears
eh ana biyan arrears man
kuma wasu haƙoƙi in ce irin kuɗaɗen nan da ake yi na ƙari na shekara wasu zaka ga suna ƙorafin kamar su ba a ƙara masu dubu daga cikin malama wato yearly increment kuna samu
muna samun shi gaskiya wai don da bamu da matsala
to sakataren ilimi waɗanne irin matakai ne kake ganin ya kamata a ce gwamnati ta ci gaba da ɗauka domin ganin a ce ilimin ya ƙara samu bunƙasa
wato matakan gaskiya kusan ma suna nan a bayyane sai dai in a samu sake daga inda tsanin ya taho saboda shi ilimi idan ka dau ma'aikaci gogagge ka biya shi haƙin shi yanda ya kamata to abinda ya rage shine a rika bin shi a ga ya yake aiki to kaga gwamnati ta tsara waɗannan abubuwa ta biya haƙi albashi ba matsala yearly increment ba matsala promotion babu matsala to abinda ya rage kawai regular inspection
so kuma a rika ziyarar malamai
ko da yaushe ana duba wani hali suke ciki inda shawara take a bada inda za a yi godiya a gode inda ta kama kuma an samu matsaloli a san wani mataki ya kamata a dauka
masu haro da wannan Allah ya kawo mu karshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamin nan a madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Solomon Abu wanda ya daidai da sautin shirin a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri a huta lafiya.